الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 13 ga watan Sha'ban shekara ta 439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 29 ga watan 4 shekara ta 2018 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da tambaya guda biyu tambaya ta farko nan da sati biyu da suka gabata mun amsa tambayar hukuncin tashi a tsaya ma mutum idan ya zuri shine wani dan uwa yake cewa shin haka yana iya shiga karkashin haka kamar misali tashin da dalibai suke ma malami idan ya shigo aji kamar yadda wato dalibai suke tashi su tsaya idan mushe ya shigo fasali kwarai koma wane ne baya halatta idan mutum ya zo duk darajar shi duk matsayin shi a tashi a tsaya kamar yadda mun yi bayani dalilan da suke tabbatar da haramcin haka farko akwai hadisi na Abu Mishlas Allah ya ji kansa yake cewa wata rana Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya kara masa yadda ya fito wanda matsayin Muawiya gwamna ne a birnin Sha ta bangaren Usman Allah ya kara masa yadda shi ya nada shi a matsayin gwamna na musulmi a birnin Sha to wata rana Muawiya ya fito wannan kuma bayan ya zamanto shine khalifa ma gaba daya domin bayan Aliyu Allah ya kara masa yadda wanda ya karbi wannan khalifanci na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib Allah ya kara masa yadda bayan ya shekara guda akan wannan matsayi sannan sai ya sauka sai ya damka ma Muawiya Allah ya kara masa yadda to wata rana Muawiya ya fito a lokacin nan Abdullahi ibn Amir da shi da Abdullahi ibn Zubair jikan Abubakar Allah ya kara musu yadda suna zaune da Muawiya ya fito fa qama ibn Amir Abdullahi ibn Amir sai ya tashi ya miƙe tsaye ya tsaya Ibn Zubair sai ya ci gaba da zama ko kula bai ba faƙala Muawiya Allah ya ƙara masa yadda sai yake cewa sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqulu tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa man sarrahu an tamsula lahu ibadullahi qiyaman falyatabawwa baitan minan nar manzon Allah yace duk wanda yake so jama'a su tashi su tsaya masa idan ya zo hu manzon Allah yace yayi maza ya kama gida na musamman a wuta duk wanda in ya zo wuri so yake jama'a su tashi su tsaya, to yayi maza ya kama gida na musamman a wuta. Kaga wannan hadisi a takaice yana tabbatar da haramcin a tashi a tsaya ma mutum idan ya zo wuri. Kaga anan shi Ibn Amir da ya tashi ya tsaya ma wannan gwamna na musulmi ya nuna masa cewa abinda kai fa kai kuskure. Abinda Ibn Zubair yayi shine yayi daidai zaman da yayi ki tashi. Domin manzon Allah ya ce duk wanda yake so jama'a su tashi su tsaya masa idan ya zo wuri, to yayi ma zai kama gida na musamman a wutar jahannama. Wal iyazu billahi. To wannan Muawiya fa a matsayin gwamna ne, sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka wannan dalili ne wanda yake nuna duk darajar mutum, duk matsayin da Allah ya masa in ya zo wuri bai ya halatta a tashi a tsaya. Idan kuka tashi kuka tsaya masa, to abin da ya kamata dole ne ya fadakar da ku daga yau, kar wanda ya sake tashi ya tsaya ba, ya tabbatar muku da cewa yin haka baya halatta a matsayin musulmi. Sannan dalili na biyu wanda yake tabbatar da haramcin haka, hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda. Wannan shi hadisi na farko yana cikin wato Al-Adabul Mufrad na Al-Imam Al-Bukhari, hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, ya inganta hadisin. Haka hadisin yana cikin Sunan Abi Dawud, yana cikin Sunan Tirmidhi, yana cikin Musnad na Al-Imam Ahmad. Dalili na biyu hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, yake cewa ma kana fid dunya shakhsun ahabba ilaihim ru'yatan minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yace a duniyar nan gaba daya, a duran kasa gaba dayanta, babu wani mutum wanda sahabbai suke son shi, suke kaunar su ganshi da idan su, sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lahu. Anas yace sahabbai in sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ku ba sa tashi su tsaya. Lima kanu ya'lamuna min karahatihi lidhalik, domin sun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ki yana kyamar a tashi a tsaya masa. To dan haka tashi a tsaya ma mutum duk darajar shi wannan haramu ne, baya halatta. Su kansu jama'a ta musulmi da aka samu wasu suna yi sun mamayo shi ne daga wajen al'ada ce ta Farisawa da Rumawa. Su kuma Farisawa da Rumawa maguzawa ne, al'adar su ce ne mutum in ya zo wuri a tashi a tsaya, ko kuma kasancewar mutum yana zaune a zo a tsaya a kan shi, wannan duka al'adar su ce, ba al'adar musulmi ba ce. Don haka dai magabatan ƙwarai sahabbai ba sa tashi su tsaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk san da suke mushi, duk kaunar da suke mushi. Ka san dai mai daraja, wato ko mu ce duk wasu masu daraja a hada su gaba daya a daraja dubu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba su dauki daya ba, to amma magabatan ƙwarai ba sa tashi su tsaya masa. Don haka maganar ko wani malami, ko wani gwamna, ko mahaifinka, ko wani mushe, ko ma wane ne a matsayinka na musulmi baya halatta ka tashi ka tsaya masa in ya zo wuri. Akwai tashi wanda aka sunnanta mana in kayi bako kafin ya iso gunka ka tashi ka taryo shi ka zo da shi ka zaunar da shi, wannan abu ne wanda aka shar'anta mana domin yana daga cikin karrama bako. Na ka tashi ka taryo mutum ka zo ka zaunar da shi. Don haka mun yi bayani hadisin da wasu malamai suke kafa hujja da shi akan cewa mai daraja in ya zo gu ko an so a tashi a tsaya masa kwata-kwata. A wannan hadisi ba su da dalili. Hadisin da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aika a zo da Sa'ad ibn Mu'adh, Allah ya kara masa yadda, domin ya zartar da hukuncin da ya dace a aiwatar game da Yahudawan Banu Qurayza. An doro shi akan jaki domin ba shi da lafiya, aka zo da shi. Da aka zo da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa ga jama'arsa, sai ya ce qumu ila sayyidikum, ku tashi ila sayyidikum. Sai suka ce ai ila anan bi ma'ana lamu, ai qumu li sayyidikum, ku tashi domin girmama shugabanku. Ita kuma ila ka'ida a larabci tufidu intiha, an gane ku tuƙaƙewa, qumu ila sayyidikum kenan ku tashi ku taryo shugabanku. sai ga wata ziyada ƙari da aka samu a cikin hadisin ƙari wanda yake tabbatacce manzon Allah yace qumu ila sayyidikum sai yace fa anziluhu ku tashi ku tarye shugaban ku ku sauke shi daga kan wannan shaki to wannan hadisi shine yake tabbatar da halaccin in kai bako ka tashi ka tarye shi ka je ka kamo shi ka zo ka zaunar da shi wannan sunna ce mustahabba amma mutum ya zo ku ka tashi ka tsaya in ya zauna sannan ku zauna wannan haramun ne kwata kwata baya halatta tambaya ta biyu dan uwa yake cewa wasu kalmomi ne ya kamata a ce mutum ya roki ubangiji subhanahu wata'ala da su domin neman biyan bukata lalle akwai wasu kalmomi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa wannan addu'a ita ce sunan Allah mafi girma wanda in bawa ya roki ubangiji subhanahu wata'ala Allah zai karba masa idan ya roki wani abu ubangiji ta'ala zai dauka ya bashi addu'ar ita ce Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu allazi la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bakin ta kenan Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu allazi la ilaha illa anta al-ahadu samadu allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yiji wani sahabi yayi wannan addu'a manzo Allah sai yake cewa tabbas wannan bawan Allah ya roki ubangijinsa da sunan shi wanda yake mafi girma wanda in an kiraye shi ya amsa in an roke shi abu ya dauka ya bada dan haka wannan addu'a ita ce ya dace mutun ya kusanci ubangiji subhanahu wata'ala da ita domin neman dukkan wata bukata ta duniya ko ta lahira haka yana daga cikin sunan Allah mafi girma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana yake cewa sunan Allah mafi girma wanda in an kiraye shi zai amsa idan aka roke shi wani abu ya bayar sai ya ce ita ce addu'ar Yunus ibn Matta shine la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin manzo Allah ya ce wannan addu'a ita ce sunan Allah mafi girma wanda idan bawa ya roki ubangiji subhanahu wata'ala Allah zai karba masa ya biya masa bukatarsa sai dai ba za ka bata wani adadi ko ka bata wani kaifiya kamar yadda wasu suke bata adadi wai kai sallah raka'a biyu idan ka sanance wai ka mai da goshinka kasa ka karanta ta wai 41 to kaga anan kanshi an zo da bid'a na cewa ka mai da kanka kasa wai kai sujada to wace sujada ce kai sujada a sallah aka farla aka sunnanta mana ita an shar'anta mana sujada a cikin sallah ko kuma sujudu shukr da abin da yake kama da haka to kai ka zo kai wata sujada wai ta musamman ce za ka yi addu'a kuma cewa ka yi 41 wasu sukan ce wai a cikin sallah in ka kai goshinka kasa za ka yi 41 to a cikin sujada ba a karanta nassi na alqur'ani kamar yadda nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramtar da haka yake cewa ku saurara an hani ni game da karanta alqur'ani a cikin ruku'u da sujada manzo Allah yake cewa ruku'u ku girmama ubangijin ma'ana ku yawaita tasbihi sai yace wa amma sujudu fajtahidu fid du'a sujada manzo Allah yace ku yi kokarin addu'a fa kaminun an yustajaba lakum ya cancanta a karba addu'ar dan haka sujada mahalli ne na yin addu'a amma in za ka yi addu'a ka tabbata cewa addu'ar ka ba aya bace ta alqur'ani in aya ce ta alqur'ani baya halatta ka zo da ita koda a matsayin addu'a ne matukar baka canza mata fuska ba yanzu misali rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar aya ce ta alqur'ani kuma addu'a ce wanda ta kunshi duk wani abin da bawa yake roko a rayuwarsa ta duniya da makomashi lahira to in dai za ka yi wannan addu'a a cikin sujada dole ka canza mata fuska sai ka ce Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar maimakon rabbana atina fid dunya hasana sai ka shahi rabbana sai ka ce allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar domin shi alqur'ani wato daidai da harafi baya halatta a canza dan haka in ka sa allahumma kenan ya fita daga layin aya ta alqur'ani ya zamanto addu'a ce to haka ita ma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin in har ma zaka yi ta a cikin sujada to dole ka dan canza mata huska yanda zaka canza mata huska maimakon la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sai ka ce la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin inna kunna minaz zalimin kaga in kace inna kunna minaz zalimin to ya fita daga cikin layin aya ta alqur'ani kenan ya zama to addu'a ce mai zaman kanta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna cikin baban da ke bayani game da fadula ta sallar jama'a mun tsaya ƙarshen hadisi na Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda da ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsi biyadihi za Allah ya ce rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa a wannan gaba kamar yadda muka yi bayani akwai halaccin mutum ya yi rantsuwa da Allah ba tare da an rantsar da shi da nihin ya karfafa labarin da yake nihin bayarwa domin anan ba wanda ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rantsuwa amma kafin ya bayar da labarin sai ya rantsuwa da ubangijinsa yace wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa bugu da ƙari anan zaka tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala sifa ta hannuwa hannaye waɗanda suka dace da girmansa ubangiji ta'ala yana da hannu guda biyu wanda hannaye ne waɗanda suka dace da girmansa in aka ce hannu mun fahimci ma'anar hannu amma mun shahinci kaifiya da hakikanin yanda hannayen Allah subhanahu wata'ala suke shi kadai san yanda hannunsa yake a cikin alqur'ani ya tabbatar ma kansa wannan sifa cewa yana da hannu haka kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar masa kamar yadda can yake cewa wa qalatil yahudu yadullahi maghlula ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha da fadar sa qala ya iblis ma mana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al-aliin da fadar sa innal ladina yubayyi'unaka inma yubayyi'una allaha yadullahi fawqa aydihim aya ta farko Yahudawa suka ce hannun Allah a kunkunce yake ma'ana Allah ta wurin hannu gare shi baya ciyarwa kaji irin wannan munar kalima da Yahudawa suka fuskantar da ita ga Ubangiji subhanahu wata'ala cewa wai Ubangiji ta'ala hannunsa a kunkunce yake ma'ana mai ta wurin hannu ne baya ciyarwa Ubangiji ta'ala ya ce hullat aydihim su ne aka kunkunce hannunsu ma'ana su ne marubuta Ubangiji ta'ala ya ce wadu inu bi ma kalu Allah an ce su an tsine musu albarka a sababin wannan mummunar fada da suka ma Ubangijinsu sai ya ce bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha sani dai hannayen Allah a shimfida suke yana ciyar da bayinsa ba dare ba rana iyayen da yasu ashahid anan cayi bal yadahu sani dai hannayen Allah mabsuutatan a shimfida suke ba dare ba rana yunfiqu kayfa yasha yana ciyar da bayinsa iyayen da yasu haka aya ta biyu ubangiji ta'ala yake faɗa ga iblis yace ma mana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hana ka duka kai sujada ga wanda na halicce shi da hannuwa na shine annabi adam yana daga cikin karramawa da Allah ya ma annabi adam alaihi salam wanda daraja ce wanda Allah yake banci annabi Adam alaihi salam da Allah ya tashi halittar annabi Adam da hannun shi Allah ya halicci annabi Adam shine yace ya iblis ma mana aka anta sujuda lima khalaqtu bi yadayya me ya hada ka duka kai sujuda ga wanda na halicce shi da hannuwa na astakbarta shin kai girman kai ne am kunta min al'adil ko kuma kana daga cikin masu nuna jiji da kai da dagawa a ban kasa to haka a cikin suratul fathi ubangiji ta'ala yake fada innal ladina yubayyi'unaka lalle waɗanda suke mubayi'a da kai ya manzon Allah innama yubayyi'unallaha su san da cewa suna mubayi'a ne da ubangijinsu yadullahi fawqa aydihim hannun Allah shike saman hannuwansu mubayi'ar da suke da kai su tabbata cewa hannun Allah shike sama da hannuwansu haka ya fada kuma was-samawati maqwiyatun biyamini sammai bakwai a ranar kiyama gaba ɗayan su Allah zai dunkule su ya mutse su ya dora su akan dan yatsa ɗaya wanda yake na hannun shi na dama to dan haka sifa ta hannu wannan sifa ce ta Ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ya san yanda hannunsa yake kamar yanda yake laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir to shine manzon Allah yace wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa laqad hamamtu ana amura bi hatabin fayuhtaqab manzon Allah yace nayi niyyar nasa wato atara mun huskaren itaci thumma amura bis salati fayu'adhana laha sannan na yi umarni game da sallah a yi kiransa a yi kira kina idan lokaci ya yi sun ma'amura rajulan fa ya umman nas sannan na umarci wani daga cikin mazaje wato yama jama'a limanci manzon Allah ya ce sun ma'ukadifa ila rijali sannan ni ko na ja wasu mazaje mu tafi zuwa wasu mazaje kenan zan ja wasu jama'a tare da su manzon Allah ya ce akwai huzab shine wato bakin wuta mutafi zuwa mazajen da ba sa halartar sallah ta jama'a manzo Allah yace fa uharrika alaihim buyutahum manzo Allah yace na kona gidajensu na cinna gobara gaba ɗaya gidajen nasu su kone jama'ar da ba sa zuwa sallah ta jama'a mazajen da ba sa zuwa sallah ta jama'a a takeice kamar yadda bayani ya gabata akan wannan hadisi shine muka ce wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka tabbatar da cewa sallah ta jama'a farilla ce duk wanda ya zauna shi kadai yayi sallah ba tare da wani uzuri to yayi laifi wanda yake mai girma dole ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala an gane ko dole ne mutun ya je masallaci yayi sallah a cikin jama'a sai dai idan akwai wani uzuri kamar rashin lafiya da abin da ya kama da haka kuruwan sama in ruwa ya kece to irin wannan lokaci uzuri ne wanda yake ba mutun damar ya tsaya a gida yayi sallah to shine annabi manzo Allah yace na sannan na ja wasu mazaje su dau bakin wuta mu tafi mu iske mazajen da ba sa halartar sallah ta jama'a manzo Allah yace mu kona gidajensu don haka hukuma ko ba ta kasancewa sai akan barin abin da yake wajibi don haka sallah ta jama'a wannan wajibi ce mun yi bayani a darasi da ya gabata daga cikin magabata wasu malamai sun tafi akan cewa sallah ta jama'a ma sharadi ne na ingancin sallah suka ce duk wanda ya zauna shi kadai yayi sallah ba tare da wani uzuri ba kwata-kwata ba yayi da sallah illa kasancewar wannan fada ta su fada ce wanda an rinjaye ta magana mafi rinjaye sallah ta jama'a farilla ce in mutun ya tsaya shi kadai yayi sallah ba tare da uzuri ba sallah ta inganta amma ya dau laifi wanda yake mai girma dole ya tuba zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala zamu tashi hadisi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف رواه مسلم وفي رواية له قال inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama allamana sunanal huda wa inna min sunanil huda as-salata fil masjidil ladhi yu'adhdhanu fihi wa an abi darda'i radiyallahu anhu annahu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استهوض عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية رواه أبو داود بإسناد حسن Malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan hadisi ne daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda na faɗa man sarrahu an yalqa Allah ta'ala badan musliman Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yadda da shi yace duk mutumin da ke so a gobe kiyama ya hadu da Allah subhanahu wata'ala matsayin yana musulmi ma'ana duk wanda yake so a wayi gari kiyama ya samu ubangiji subhanahu wata'ala a matsayin yana musulmi falyuhafiz ala ha'ula'is salawat to ya kiyaye waɗannan salloli guda biyar duk wanda yake so ya tashi akan wannan sifa a ranar kiyama matsayin yana musulmi ne mai kauya da shi da biyu ubangijinsa to yayi kokarin kiyaye waɗannan salloli na lokaci biyar shi tashi a ranar kiyama mutum yana matsayin musulmi tun mutum yana rayi wato yakan tanadi yin haka abubuwa ne guda biyu farko shine sababi in kana so ka tashi a matsayin musulmi a gobe kiyama abu na farko sai ka tsara dokokin ubangijinka duk iya abinda Allah ya shar'anta maka nayi bakin gulgudu kai abinda Allah ya hanika ka hannu don haka yana daga cikin abinda Allah ya shar'anta mana ya umarce mu da yin shi shine waɗannan salloli lokaci biyar wannan shine abu na farko duk wanda yake so ya tashi a matsayin musulmi a ranar kiyama to abu na farko ya tsara dokokin ubangiji subhanahu wata'ala abu na biyu kuma yayi ta'addu'a ubangiji ta'ala ya karbi rayuwarsa a matsayin yana musulmi kamar yanda ubangiji ta'ala ya hakaito mana addu'ar mu'minai yan dabo na fir'auna waɗanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salam ko kuma mu ce mutanen annabi Musa lokacin da ake azabtar da su suna addu'a suna cewa rabbana afrigi alaina sabran wa tawaffana muslimi ya Allah ka cika zukatanmu da daukan hakuri da juriya ya Allah ka karbi rayuwarmu matsayin muna musulmi kaga ana addu'a ne suke cewa Allah ya karbi rayuwarsu matsayin suna musulmi haka annabi Yusuf alaihi salam yana fada kamar yadda ubangiji ta'ala ya hakaito mana addu'ar sa rabbi kad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fadiras samawati wal ard أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين يجي يا الله ككربي رايواتا متسين إنا مسلمين يا الله كهداني دباي ودن دسكينا قري ودن هكا ودن نا أبوبوا فيو سوني زاسو ساباوا يتاشي أرانر كياما متسين ينا مسلمين أبنا هركو سردو كوكين أبنجي سبحانه وتعالى دوانا أبن دا الله يشرع أنتامنا نيي mu aikata bakin gulgudan ikon mu abin da ya hane mu hannu abu ne biyu yi ta'addu'a ubangiji ta'ala ya karbi rayuwarmu matsayin muna musulmi duk wanda ya mutu a matsayin yana musulmi to a ranar kiyama zai tashi a matsayin musulmi shine yace duk wanda ke so ya hadu da Allah subhanahu wata'ala a gobe kiyama musliman halin yana musulmi falyuhafiz ala ha'ula'is salawat wato ya kiyaye waɗannan salloli biyar kiyaye waɗannan salloli biyar wato shine sai yace falyuhafiz ala ha'ula'is salawati sai yace haisu yunadari bihinna ya kiyaye yin wannan salloli biyar a inda ake kira game da su a ina ne ake kira game da su kenan yin su a cikin masallatai masallaci inda ake kiran sallah, in an yi kiran sallah ka je ka yi sallah, wannan yana tabbatar da wajibcin wato waɗannan salloli, sallah ta jama'a. Ma'ana duk wanda yake so ya wayi gari kiyama a matsayin musulmi, kenan ya kiyaye yin waɗannan salloli biyar a inda ake kira game da su kenan a masallatai. Sai yace fa innallaha shara'a bi nabiyikum sunanal huda, yace domin Ubangiji ta'ala ya shar'anta ma annabin wato sunnoni waɗanda suke na shari'a. Idan aka ce sunan jam'i ne na sunna, in aka ce sunna at-tariqa al-muttaba'a, hanya wadda take a barbiya, tana iya zamantowa hanya ta kwarai kuma tana iya zamantowa hanya ta banza. Domin akwai sunna wadda take kyakkyawa, ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai sunna sayyi'a, ita ce hanyar shaytani. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man sanna sunnatan hasanatan, sannan kuma ya koma cewa wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Farko kenan wanda ya bi hanya wadda take kyakkyawa, kyakkyawar hanya ita ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita. Sunnan ta mummunar hanya shine kabi abinda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi, abinda wani ya kirkira ya soka shi a cikin addini, wannan sunna ce wadda take sayyi'a. Kenan shine anan yace fa innallaha, domin Ubangiji ta'ala shar'a li nabiyikum, ya shar'anta ma annabinku sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam sunanal huda, hanyoyi waɗanda suke na shari'a, su ne abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da su na karantarwar addini. Sai ya ce wa innahunna, lalle waɗannan salloli na lokaci biyar min sunanil huda, suna daga cikin salloli na shari'a wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da su. Ta hanyar shi muka sani waɗannan salloli biyar wanda Allah ya farlanta mana a tsawon yini da dare. Sai ya ce walau annakum sallaitum fi buyutikum, da a ce za ku zauna a cikin gidajenku ku yi sallah, ku ki zuwa masallatai, kama yusalli hadhal mutakhallifu fi baitihi, kamar yanda wannan mai zama a gida ke zama ya yi sallah a gida baya zuwa masallaci. La taraktum sunnata nabiyikum, yace wallahi da kun bar sunnar annabinku, inda za ku rinda zama a gida kuna sallah ba kwa zuwa masallaci. Abdullahi dan Mas'ud yace wallahi in kuka yi haka yace kun bar sunnar annabinku. Sai yace walau taraktum sunnata nabiyikum, yace wallahi inda za ku bar sunnar annabinku kwa, yace la zalaltum, yace wallahi da kun bace kun kauce ma tafarki madaidaici. Ku daina zuwa sallah ta jama'a a masallatai, kowa ya zauna a gidan shi ya sallah, yace wallahi in dai kuka yi haka yace to kun bar sunnar annabinku. Matukar kun bar sunnar annabinku kun bace, kun bar kun saki layi wanda yake madaidaici. Sai yace wala qad ra'aytuna, yace wallahi mu mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wallahi mun samu kanmu. Wannan fa yana faɗa ma jama'ar da suke lokacin shi tabi'ai almajiran sa, yana faɗa musu yace wala qad ra'aytuna, yace wallahi mu magabata mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tabbas mun samu kanmu. Wa ma yatakhallafu anha, ba wanda ke zama yaki zuwa masallaci domin sallah ta jama'a, illa munafiqun ma'lumun nifaq, sai munafiki wanda yake sananne a wajen munafirci. Daman su Allah ya riga ya faɗa wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila, haka ya faɗa a cikin suratul tauba, wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Shine yace wa laqad ra'aytuna, yace wallahi mun samu kan mu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yatakhallafu anha, ba wanda ke zama ya ki zuwa masallaci domin sallar jama'a, illa munafiqun, sai munafiki ma'lumun nifaq, wanda yake sananne a wajen munafirci. Sai yace wa laqad kana ar-rajul, yace tabbas mutum ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutumin da bashi da lafiya, yu'ta bihi, za a zo da shi, yuhada bainar rajulaini, an shiga kafadinsa, wani ya shiga kafadarsa ta dama, wani ya shiga kafadarsa ta hagu, baya iya takawa, za a janyo shi a dauko shi hatta yuqama fi sab, a zo da shi masallaci a zaunar da shi a sab, a tsida shi a sab. Maran lafiya ne wanda ba zai iya takawa da kafar shi ya zo masallaci, amma za a samu mutum biyu su je su shiga kafadar shi su janyo shi su zo masallaci da shi a tsida shi a sab. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da rashin lafiya ta tsananta kuma rashin lafiyar sa ta mutuwa, manzon Allah ya kasa fitowa cikin masallaci. Aliyu Allah ya kara masa yadda da Al-Abbas ibn Abdul Muttalib suka je suka shiga kafadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai dama dai hagu. Manzon Allah yana jan kafa, yana jan kafa baya iya taka kafar ba, yana jan kafar akan kasa tana zani, aka zo da shi masallaci aka zaunar da shi. Wannan a takaice wannan hadisi yana tabbatar da sallah ta jama'a abu ce wanda take wajibi. Don haka a wata riwaya sai yake cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanan huda, ya karantar da mu sunnoni waɗanda suke na shari'a. Manzon Allah ya karantar da mu, domin duk wani abu wanda zai kusantar da mu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da ya karantar da mu ya bayyana mana. Daidai da yanda za mu tsugunna in mun je biyan buƙatar mu sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana. In kayi bawali ka gama, ko kayi bayan gari ka gama, sai da manzon Allah ya nuna mana cewa ga yanda za mu yi. A wajen biyan bukata manzon Allah ya ce kar mu fuskanci alƙibla kuma kar mu bata baya. In kayi bawali ka gama za ka yi goge, manzon Allah ya ce kar ka goge da abu wanda yake mai najasa, kuma kar ka goge da ƙashi, manzon Allah ya ce ka goge da dutse. In za ka goge da dutse, manzon Allah ya ce kar ka goge da ƙasa da dutse uku. Kuma manzon Allah ya nuna mana in za ka kama ruwa, manzon Allah ya ce karka, idan kana biyan buƙatar ku, manzon Allah ya ce karka kama gabanka da hannun dama. To manzon da ya nuna mana cewa in mun je biyan buƙata ga yanda za mu yi, tsammanin ka cewa wasu abubuwa waɗanda suke muhimmai sama da haka zai kyale mu, duk wani abu wanda zai kusantar da mu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isar ya bayyana mu al'umma. Haka duk wani abu wanda zai nisanta mu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, manzon Allah ya tsawatar da mu. Don haka bai bar duniya ba sai da Allah ya cika wannan addini, kamar yadda ya faɗa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu, ku bi abinda aka shar'anta mu, kar ku kagi wani abu ku zo da shi da matsayin addini. Yace tuntuna an isar muku, duk wani abu da kuke bukata ya kusantar da ku da Ubangijin ku, to tuntuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana. Duk wani abu wanda zai iya nisanta ku da Ubangijin ku, tuntuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana, ya tsawatar da mu. To shine anan yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda, ya karantar da mu sunnoni na shari'a. Sai ya ce wa inna min sunanil huda as-salata fil masjidi alladhi yu'adhdhanu fihi. Lafazin as-salata ismu inna ne, lalle yana daga cikin sunnoni na shari'a, wato sallah a masallacin da ake kira a cikin shi. Kaga kenan sallar jama'a abinda muke so mu gane kenan, ka je masallaci inda ake kiran sallah kai. Kaga ba maganar ka tsaya a gida kai kadai kai sallah, jama'a su haɗe a masallatai su yi sallah. Wannan shine karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka irin wannan na kowa ya zo ya buɗa dan masallaci ya dan kewaye duwatsu a bakin shagon shi su haɗe suna yi, ko mazauna inda ake hira, wannan duka ya saba ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wurin da aka gina a sunan masallaci, wannan shine karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, jama'a su yi su haɗu su yi sallah. Don haka anan cewa ya fali yuhafiz ala salawati, sai ya ce haisu yunada bihin, inda ake kira game da su. Don haka wannan riwaya fa'idar da ya sa malam ya zo da ita shine sai ya ce wa inna min sunanil huda as-salata fil masjidi alladhi yu'adhdhanu fihi, yin sallah a masallacin da ake kira a cikin sa. to dan haka a takeice kenan wannan hadisi yana nuna mana ita sallah ta jama'a ko da mutum ba shi da lafiya sai in rashin lafiya ta yi tsanani mutum ba zai iya zauwa ba to anan yake da uzurin cewa yana iya kwancin sa yayi sallah shi kadai a gida amma matukar zaka iya jurewa da wannan rashin lafiya ka zo masallaci to ka tabbata cewa zauwa masallaci ya zama wajibi a kanka kamar yadda hadisi ya gabata makahon da yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi madina tana da yawan kwarika kunamu da macizai yace ya rasulullahi kuma ga namun daji yace kuma bani da jagora wanda zai shanyo ni zuwa masallaci ya rasulullahi zan iya zama a gida ne sallah manzon Allah ya masa rangume bayan ya juya manzon Allah ya dawo da shi yace in an yi kiran sallah kana ji yace kwarai manzon Allah ya ce fa ajib dole ka amsa dole ka je masallaci kai sallah to anan makahu ne ko kuma baya da jagora ba a masa rangume ba kai kuma da idan karar to dan haka anan duk wanda ya tsaya a gida yayin sallah shi kadai ba tare da wani uzuri ba to anan ya tabbata cewa ya zo da laifi mai girma ya tozartar da abin da Allah ya wajabta masa na kan shi kyautata tuwa zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala sanan hadisi na gaba hadisin Abu Darda Allah ya kara masa yadda na fada naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fada ma min salasatin fi qaryatin wala badwi manzon Allah yace babu dide da mutum uku fi qaryatin a birni wala badwi ko a kauye la tuqamu fihi musallatu mutanen da ba a tsayar da sallah ta jama'a a cikin su manzon Allah yace illa qad istahwaza alaihim ash-shaytan face sai shaytani yayin rinjayi a kansu duk kauyen dake akwai mutum uku da birnin dake akwai mutum uku ya zamanto ba sa haduwa su yi sallah ta jama'a manzo Allah yace shaytani sai yayin rinjayi a kansu wal iyazu billahi duk wanda shaytani yayin rinjayi a kan shi ko ya halakar da shi sai yace fa alaikum bil jama'a an gane ko a birni ana iya samun awayi gari birni ya zamanto mutanen da suke cikin shi ba su wuce mutum uku ba kamar yadda mutane suka ba da misali kamar birni da ake zauwa a gina shi kawai birni ne na ma'aikata ma'aikata ne suke zauwa su yi aiki idan sun gama aiki akan iya wayuwar gari duk jama'a sun tafi ya zamanto waɗanda suka rage ba su wuce mutum uku kowa ya tafi gida hutu ana iya kasancewa haka ya zamanto a wayi gari birni mazaunan shi ba su wuce mutum uku ba kamar yadda anan yace ma min salasatin babu dide da mutum uku fi qaryatin yace a cikin birni wala baduin ku kauye manzo Allah yace la tuqamu fihi musallatu wanda ba a tsaye da sallah ta jama'a a cikin su illa qad istahwaza alaihim ash-shaytan face shaytani sai yayin rinjayi a kansu sai yace fa alaikum ko kuma ya ishe mu wa misali nan kusa yanzu idan ka dauka kaman suraz ai matsayin gari ne inda aka zo aka maida shi matsayin ma'aikata ne akwai lokacin da duk ma'aikata din sun je dawowa za su yana iya kasancewa waɗanda za su rage duka ba su wuce ba a lissafa su to koda mutum uku suka rage a gari to su tabbata cewa sallah ta jama'a wannan wajibi ce a kansu shine sai yace illa qadista hawaza alaihim ash-shaytan idan ba sa tsaye da sallah ta jama'a manzo Allah yace shaytani sai yayi rinjayi a kansu duk wanda shaytani yayi rinjayi a kansa ko ya halakar da shi wal iyazu billahi manzo Allah yace fa alaikum bil jama'a wato kulazinci haduwa da jama'a ma'ana kulazinci jama'a yake nihi fa alaikum bil jama'a anan ma'ana ku lazinci jama'a ma'ana ku hadu ku yi sallah tare da cewa shi lafazin fa alaikum bil jama'a lafazi ne wanda yake gamanmi duk abin da za a yi karka sake kaware to amma in aka ce jama'a ta yaya ake gane jama'a ta yawa ba ta yawa ba ake gane jama'a jama'a waɗanda suke kan gaskiya ita ce jama'a dan haka ibnu mas'ud Allah ya kara masa yadda yake cewa ma wafaqa al-haqqa yace fa huwa al-jama'a wa in kunta wahdaka abin da ya dace ma gaskiya shine jama'a ko da kai kadai in ka tabbata akan gaskiya kake ko mutun dubu ne suka saba ma to ka tabbata cewa kai ne jama'a kenan dan haka anan yace fa alaikum bil jamaa yace ko lanzanci jamaa kenan kar ku ware daga cikin jamaa sai yace fa inna ma ya'kulu dhibu min al-ghanami al-qasiya manzo Allah ya mana misali a kusayin da zamu gani yace fa inna ma ya'kulu dhibu kusan da cewa kadai kirkeci idan aka ce abib shine kirkeci an gane ku ko kuma ka kiraye shi da sunan karambiki shine ake kira dila wanda dai yake zawa garki ya warci tinkiya ko akuya ba kura bace ba ake nihi da abib abib wato shine ake kiran shi kirkeci ita kura sunanta abbabu babun haka sunanta yake a larabci amma in aka ce abib kirkeci ake kiran shi wanda shi daman ya fada garke wanda yake na kankanan dabobi ya warci tinkiya ko ya warci akuya yayi gaba haka ne yana kama da kari amma ba kari bane ba shine yace fa inna ma ya'kulu dhibu kusan da cewa kadai kirkeci yana cin alqasiya wanda tawari min alganami daga cikin dabobi duk dabbar da tawari ta koma gefe to ita yake warta amma wanda take cikin jama'a baya iya mata amma duk wanda ta ware ta koma gefe to ita yake warta kenan anan duk wanda ya ware shi kadai yana tsayawa yayin sallah to shine shaydani zai warci shine shaydani zai rinjaye akan shi amma duk wanda zai zo cikin jama'a yayin sallah to wannan ya amuntu game da sharri na shaydani shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana kenan sallah ta jama'a magani ce wanda take ta na sharrin shaytani da muguntarsa ka zo ka hadu da jama'a kai sallah a takaice wannan hadisi shi ma yana ɗaya daga cikin dalilan da suke tabbatar da wajibcin wato sallah ta jama'a don haka kenan duk wanda ya ware shine shaytani yake hallakarwa babu al-haqqu ala huduril jama'ati fi subh wal isha عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله رواه مسلم وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة قال الترمذي حديث حسن صحيح وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو يعلمون ما في العتمة والصبه لأتوهما ولو حبوا متفق عليه وقد سبق بقوله وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا متفق عليه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da kwadaitarwa akan halartar sallah ta jama'a musamman sallar asuba da sallar isha an gane ku anan kenan baban yana kwadaitarwa mutum ya lazinci sallah ta jama'a musamman kuma sallar asuba da sallar isha shine malam yazo da hadisin Usman Allah ya kara masa yadda ke fada naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa man sallal isha'a fi jama'a manzo Allah yace duk wanda ya sallaci sallar isha a cikin jama'a fa ka annama qama nisfal layl manzo Allah yace tamkar ya tsaya rabin dare yana sallah idan ka raba dare tsakiya to tamkar ya kwashe rabin dare yana sallah sai yace wa man salla subha fi jama'a duk wanda ya sallaci sallar asuba a cikin jama'a manzo Allah yace fa ka annama sallal layla kullum tamkar ya sallaci darensa baki daya duk wanda ya je ya samu sallah ta jama'a sallar asuba a cikin jama'a tamkar yayi qiyamul layl tamkar ya rayar da daren shi gaba ɗayan sa da salloli. To kaga shi ku kiyamullaini tsayawa cikin dare domin yin salloli wannan sifofi ne na mu'minai wanda Allah ya tanada musu aljanna a gobe kiyama, kamar yadda ayoyi na Alkur'ani suka tabbatar da haka. Ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun, da fadar sakanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Ayoyin da suke nuna fadla game da kiyamul layli sun wuce a lissafa, haka hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda babi ne na musamman akan abin da ya shafi kiyamul layli fadlanta. To anan duk wanda ya sallaci sallar isha a cikin jama'a, to tamkar ya tsaya rubun dare yana salla. Duk wanda ya je kuma ya sallaci sallar asuba a cikin jama'a, manzon Allah ya ce tamkar ya sallaci daransa gaba daya. Kenan mutumin da ya yi sallar isha a cikin jama'a, ya je sallar asuba a cikin jama'a, tamkar ya tsaya daransa gaba daya da rabin shi. Tunda sallar isha tamkar ka sallaci rabin dare, sallar asuba kuma tamkar ka sallaci daren gaba dayansa. Kenan za a rubuta maka kayi kiyamul layli wanda yake cikakke. الإمام المسلم يروي تولنا حديثي أوت رواية تال إمام الترمذي لك عثمان الله إكرام سيدا كيف أدام زعن الله صلى الله عليه وسلم نافتا من شهد لإشاء في جماعتي وزعن الله يتي دوان دي هدر جسد در إشاء كين جماعة كان له قيام نصف الليلة كان له قيام نصف الليلة وزعن الله يتي ينادى tsayuwa ta rabin dare, kenan tamkar ya tsaya rabin dare yana salla. Wa man sallali isha'a wal fajra fi jama'ati, duk wanda ya sallaci sallar isha da sallar asuba a cikin jama'a, kana lahu ka qiyami layla, tamkar ya tsaya daransa gaba daya. Kenan ana abinda muke so mu gane fa'idar zawwa da wannan riwaya. Mutumin da ya sallaci sallar isha ita kadai a cikin jama'a bai samu sallar asuba a cikin jama'a, wannan za a rubuta masa ya sallaci rabin dare. In ko ya samu sallar isha a cikin jama'a kuma ya samu sallar asuba a cikin jama'a, kenan tamkar ya sallaci daransa gaba daya. Kenan sabanin abinda muka faɗa ba tsayuwar dare da rabin sa ba, a'a in ka sallaci sallar isha a cikin jama'a kenan za a rubuta maka ka sallaci rabin dare. In ka sallaci sallar asuba a cikin jama'a kenan rabin da ya rage hannu za a rubuta maka, kenan tamkar ka sallaci daranka gaba daya. Kenan ita isha ta kwashi rabin dare, ita ma asuba ta kwashi rabin da ya rage. Kenan duk wanda ya samu isha da asuba a cikin jama'a tamkar ya rayar da daransa gaba daya. Shine abinda hadisin yake nihi, shine fa'idar zawwa da wannan riwaya. Al-Imam Tirmidhi na faɗa wannan hadisi, hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne ingantacce, a takaice hadisi ne tabbatacce. Kenan wannan yana nuna mana mustahabbancin kiyaye sallolin nan biyar a cikin jama'a, musamman sallar isha da sallar asuba. Sannan hadisi na gaba, hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa walau ya alamuna ma fil atama, wato inda a ce jama'a sun san abin da ake samu na sakamakon lada game da sallar isha. Al'atama suna ne daga cikin sallolin sallar isha, in ma ka ce mata salatul atama ko ka ce mata salatul isha. Idan aka ce al'atama shine duhun dare, shine yace walau ya alamuna ma fil atama, inda a ce jama'a sun san girman ladan da ake samu game da sallar isha, wasubihi da sallar asuba, la'atauhuma walau habwan, da sun je ma waɗannan salloli koda da rarrahe ne. Idan aka ce alhabu shine almashiyu alal yadaini war rukubatayni, tafiya akan hannuwa da gwiwoyi, tafiya akan hannuwa da gwiwoyi a Hausa shine ake kiran shi rarrahe kenan. Shine yace walau ya alamuna, inda sun san abinda ake samu na girman lada ma fil atama game da sallar isha wasubihi da sallar asuba, la atauhuma walau habwan, manzon Allah yace da sun je musu koda da rarrafe ne, koda da rarrafe ne mutum ba zai iya tafiya ba, to zai rarrafe ya je masallaci domin ya sallace su. Hadisi ne muttafaqun alaihi, wanda hadisin ya gabata daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda. Hadisi na gaba, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laisa salatun asqala alal munafiqina min salatil fajr wal isha. Manzon Allah yace duk a cikin sallolin nan biyar babu wata sallah mafi nauyi mafi wahala akan munafikai. Manzon Allah yace min salatil fajr wal isha, sama da sallar asuba da sallar isha. Sallar asuba da sallar isha su ne sallolin da suka fi wahala, suka fi nauyi akan munafikai. Me yasa? Saboda ɗabi'a ta munafiki, shi duk wani abu da zai yi so yake a gan shi don a yabe shi, so yake a gan shi a ce ai ga su wani su ne a gaba gaba. To ita sallar isha da sallar asuba salloli ne wanda suke da dare, musamman a irin wancan lokaci, lokacin da babu wata hutula, babu wutar lantarki. Don haka tafi wahala akan munafikai, inda sallah ce wanda za a gansu a ringa nuna su to su ne a gaba. To shine anan yace laisa salatun asqala alal munafiqina min salatil fajr wal isha. Manzo Allah yace babu wata sallah mafi nauyi mafi wahala akan munafikai sama da sallar asuba da sallar isha. Sai yace walau ya'lamuna ma fihima. Manzo Allah yace inda a ce sun san abin da ke game da waɗannan salloli guda biyu na girman lada da ake samu, manzon Allah yace la'atuhuma walau habwa, yace wallahi da sun je ma waɗannan salloli koda da rarrafe ne. Manzon Allah yace da sun je, inda sun san irin ladan da ake samu game da sallar isha da sallar asuba. Kamar yanda ya gabata kenan, sallar isha da sallar asuba duk wanda ya same su a cikin jama'a to tamkar ya raye da daransa gaba daya. Hadisi ne muttafaqun alaihi, yana nuna mana fadla ta sallar asuba da sallar isha a cikin jama'a. Nan insha Allah za mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.